Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana kan shirin cikin farin ciki da annashuwa. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 11 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, Koriya ta Kudu ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a sake samun ɓarkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. Haka kuma alƙalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi 14.7 cikin ɗari. Amma manyan jami'an fadar White House sun yi hasashen cewa zai iya kaiwa kashi 25 cikin ɗari kafin tattalin arzikin ƙasar wanda ya fi kowane ƙarfi a duniya ya farfaɗo. Sai kuma Turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan mai da martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar na Libya suka kai hari kan wasu muradanta ko ofishin jakadancinta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare.
Tokalin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa majalisar malamai ta ulama shiyar Kano ta kula cewa a yaƙi da korona fa akwai gyara a tsarin nan na fita bayan tsari.
Majalisa ta lura da rashin tsari wajen wannan fitar sau biyu a mako. Duk wani abu da ake gudu a tsawon mako bisan da aka fita sau ɗaya sai kaga cakuduwar da ake yi ta zama ninkin ba ninkin.
To ko me yasa miyagun kungiyoyin matasa irin ƴan shila ba su da tausayi ko kalilan?
Rayuwarsu da rayuwa ce tamkar ta dabbobi, tunda rayuwa ce wanda rayuwarsu babu tsafta, babu abinci mai kyau, shi yasa kaga kisa cutarwa su soke ka su yanke ka bai zama musu matsala.
Za kuma a ji yadda wasu bayin Allah suka dukufa wajen taimaka ma marasa galihu saboda azumi da kuma matsalar korona. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Koriya ta Kudu ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a sake samun ɓarkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. A ranar Lahadi ne shugaba Moon Jae-in ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaba yanda aka samu rahoton kan sabbin waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus, adadin da ba a taɓa ganin irinta ba cikin wata guda. Ƙarin ɓullar cutar ya zo ne a daidai lokacin da Koriya ta Kudu ta fara sassauta wasu dokoki da aka saka don daƙile yaɗuwar cutar, ciki har da buɗe shaguna sayar da barasa da gidajen rawa. Koriya ta Kudu ta rufe gidajen rawa da sauran wuraren harkokin yau da kullum sama da 2,100 a birnin Seoul bayan da aka alakanta sabbin masu kamuwa da cutar da waɗanda ke yawan zuwa gidajen rawa a ƙarshen mako. Yawancin waɗanda suka kamun sun samu asalin cutar ne daga wani mutum mai shekara 29 wanda ya shiga wasu gidajen rawa uku kafin daga bisani aka gano yana da ɗauke da cutar. Gabanin hakan, an yi niyyar buɗe makarantu a Koriya ta Kudun a wannan makon, amma mai yiwuwa a jinkirta yin hakan bayan da aka samu ɓarkewar cutar. Kuma bisan ce binciken da za a gudanar kan ɓullar sabbin masu ɗauke da cutar shi zai nuna mataki na gaba da za a ɗauka. Alƙalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi 14.7 cikin ɗari. Amma manyan jami'an fadar White House sun yi hasashen cewa zai iya kai kashi 25 cikin ɗari kafin tattalin arzikin ƙasar wanda ya fi kowane ƙarfi a duniya ya fara farfaɗo. Sakataren Baitul Mali Steven Munich ya faɗa wa gidajen talabijin na Fox News a ranar Lahadi cewa akwai yiwuwar adadin ya ƙaru kafin daga bisani ya farfaɗo cikin wannan shekara zuwa baɗi. Ya ƙara da cewa adadin marasa aikin yi zai iya kai kashi 25 cikin ɗari, yanda mai bada shawara kan tattalin arziki a fadar White House Kevin Hassett ya faɗa wa shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa yana tsammanin adadin zai tsaya a kashi 20 cikin ɗari yayin da cikin watanni Mayu da Yuni wasu miliyoyin mutane da suka rasa ayyukansu za su mika koken neman tallafi. Shi dai wannan adadi na 14.7 cikin 100 da aka fitar a ranar Juma'a shine mafi muni da Amurka ta taba gani tun bayan gagarumin karayar tattalin arziki da ya faru cikin 1930. Amma Munich ya ce ba laifin ma'aikata ko wuraren kasuwancin Amurka ba ne. Turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan maida martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar na Libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare. Haftar, wanda ya kafa gwamnatin adawa a gabashin Libya, yana fafutukan danganin an haɓar da gwamnatin Prime Minister Fayez al-Sarraj wacce ƙasashen duniya suka amince da ita. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta faɗa a ranar Lahadi cewa idan har aka kai hari kan muradinta da ke Libya, to za a fama ɗaura alhakin hakan akan sojojin Haftar. Turkiya ta ikirarin cewa an kai hari kan wani yankin da ke kusa da ofishin jakadancinta a Tripoli a ƙarshen makon da ya gabata, sai dai dakar Haftar sun musanta wannan zargin.
Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi ɗaya daga cikin jihohi mafiya yawan jama'a a Afirka, wato Kano, inda majalisar malamai ta ulama ta yi wani muhimmin zama na gaggawa ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar Malam Ibrahim Khalil game da batun yaƙi da cutar corona. Bayan zaman, sakataren majalisar Dr. Sa'idu Dukawa ya yi ma wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari bayani, inda ya fara da yabawa jama'a da majalisar ta yi kamar haka.
Bangaren jama'a ta lura kiraye-kirayen da ake musu sun yi kokari matuƙa wajen bin umarni, amma majalisa ta lura da bangaren da mutane din suka yi rauni shine yawan zuwa ta'aziyya da jana'iza, kuma ba a lura da wannan abinda ake kira a turance social distance din, shine zamana mutane ba su cakuɗu ba, haka kuma ba a cika sa wannan abin na kare fuska ba da hanci. Saboda haka majalisa ta yi kira ga al'umma.
Haka zalika majalisar malaman ta Kano ta yi tsokaci da mayin muhawara game da matakan gwamnati, musamman lamarin da suka shafi samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma jama'ar gari.
Majalisa ta lura da rashin tsari wajen wannan fitar sau biyu a mako. Duk wani abu da ake gudu a tsawon mako, duk sanda aka fita sau ɗaya, sai kaga cakuɗuwar da ake yi ta zama ninkin ba ninkin. Sannan majalisa ta lura gwamnati ba ta miƙe ta samar da ma'aikatan jinya ƙari akan wanda take da su ba. Kayayyakin aiki duk majalisa ta kira gwamnati cewar ta lura da wannan ta gyara. Don haka 'yan majalisar tarayya lallai su guji gaggawa a cikin al'amari mai muhimmanci irin wannan.
Yayin da ibadar azumin Ramadana ta yi nisa ba tare da gudanar da sallar Juma'a ba, kuma ake tinkarar shirye-shiryen sallar Idi, majalisar malaman ta Kano ta ja hankali a nan
a sa sharuɗa da mutane za su je masallacin Juma'a. Amma wannan nuni ne ga gwamnati da kuma likitoci, in sun duba sun ga cewar akwai fa'ida.
A ƙarshe, majalisar malaman ta jihar Kano ta buƙaci al'ummar musulmin Kano da Najeriya da ma duniya baki ɗaya su ƙara ƙaimi tare da jajircewa wajen gudanar da addu'o'in kawo ƙarshen wannan annoba ta corona. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kwa gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya.
Kotun Iraki ta saki wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati, matakin da ya kasance umarni na farko da sabon Prime Minister Mustafa Al-Khadami ya bayar. A cikin wata sanarwar da aka fitar, Majalisar Shari'ar Ƙasar ta Iraki ta ce 'yan Iraki suna da 'yancin yin zanga-zangar muddin yin hakan bai saba wa doka ba. Yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a daren ranar Asabar bayan wani taron Majalisar Zattawar Ƙasar, sabon Prime Minister ya ce akwai buƙatar a kare masu zanga-zangar sai dai waɗanda ke da hannu a tashe-tashen hankula ne kawai za a ci gaba da tsare su. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi jami'an tsaron Iraki da yin amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawan su ya kai 600. Lamarin da ya faru ne gabanin cutar coronavirus da ta sa zanga-zangar ta tsarwatse. An saki wata ma'aikacin agaji 'yar ƙasar Italiya wacce aka yi garkuwa da ita a wani yanki da ke ƙarƙashin ikon Al-Shabab na Somalia. Silvia Romano ta isa Rome ranar Lahadi bayan da aka sake ta a wajen birnin Mogadishu a ranar Asabar. Ta kwana ɗaya a wani wuri da ke da tsaro a Mogadishu kafin daga bisani aka saka ta jirgin sama zuwa gida. Jami'an tsaro sun shaida wa muryar Amurka cewa an gano Romano ne a wani daji kusa da garin da ake kira Agboye wanda ke da nisan kilomita 30 yamma daga Mogadishu. Sai dai babu wasu bayanai da suka nuna sharaɗin da aka cika kafin a sake ta. Majiyoyin tsaro na Somalia sun yi amanar cewa 'yan kungiyar Al-Shabab ne suka yi garkuwa da ita, waɗanda a baya ma suka sace wasu ma'aikatan agaji tare da neman kuɗin fansa.
Da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa ta arewacin Najeriya, inda kungiyar 'yan Shila ke ci gaba da kuntata ma mutane har ta kai ga jama'a sun fara yanke hukunci da kansu, wanda kan kai ga halaka 'yan Shila ɗin kamar yadda ya faru yanzu. Har kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Suleiman Yahaya Nguruje ya ma wakilinmu Ibrahim Abdulaziz bayanin cewa
yin kuma suka tare wani sun kwashe mai waya, inda wasu suke sanne kusa suka fusata da kai ihu aka bisu aka kama su aka yi musu dukan siya. To da labari ya iso rundunar 'yan sanda inda suka karzayo suka same su a sigina jina aka ɗauke su aka kai su asibiti nan take aka tabbatar dukan su uku sauransu. Kwamishinan 'yan sanda ya riga fada umarni CID su karbi su gudanar da bisu.
To wai ko me mazauna fadar jihar ke faɗi game da waɗannan 'yan jagaliyar? Malam Umar Ɗankano, tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar 'yan jarida a jihar Adamawa, yace ayyukan waɗannan matasa na da tada hankali, to amma kuma akwai mafita.
Wannan matsala ta 'yan Shila gaskiya matsala ce da take ci ma mazauna jihar Adamawa. To suke amfani da keken napep, in ka shiga da sunan za a kai ka wuri a haya, ko mace ko namiji sun ma dai fi ma mata, su kwace masu kuɗaɗe da waya da kuma jikunansu.
Kawo yanzu ma akwai wasu kungiyoyin sa kai da ke tallafa wajen canza tunanin irin waɗannan 'yan jagaliya, to amma kuma sau tare irin waɗannan kungiyoyin kan yi kukan cewa ba a kulawa da su. Malama Binta Khalid Adam ta gidauniyar Al-Muhsin a wata zantawa da muka yi ta kwanaki ta bayyana da lamarin yake da kuma kokarin da suke yi a yanzu.
Abin da ya shafi wannan al'amari, kusan mun daina ma bacci ido biyu. Sauran yara da basu samu kansu a cikin harkar ta'addanci ba, suna da saukin ka jawo su ka raba su da harkan shaye-shayen, amma waɗanda suka riga da suka shiga harkan ta'addanci suna da wuyan sha'ani.
Ya matsalar take?
Matsalar tana da girma sosai, domin idan ka je lungun ka same su, su kansu ba sa ma rayuwa irin ta mutane. Rayuwarsu da rayuwa ce tamkar ta dabbobi, tunda rayuwa ce wanda rayuwarsu babu tsafta, babu abinci mai kyau. Shi yasa kaga kisa cutarwa su soke ka su yanke ka bai zama musu matsala.
Malama Binta Khalid Adam kenan ta gidauniyar Al-Muhsin. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, daga batun masu aikata rashin daidai sai kuma na masu aikata alheri. Daga Bauchi ga Abdulhab Muhammad da cikakken rahoton.
Gawayyar kungiyar addinin Musulunci a garin Bauchi ta gudanar da raba kayan abinci wa marasa ƙarfi a ɓangaren Musulmi da kuma mabiya addinin Kirista a ƙarƙashin jagorancin Farfesa Salihu Shehu. Da aka gudana fadar mai matawa sarkin Bauchi Dr. Luwanu Suleimanu Adamu.
Dama mun ce za mu ba da kunshin abinci, matawa sarki shi yasa muka kawo shi gabanku don ku ga samfurin da kuma yadda za a gani. Nan sunan ita wannan gamayya Bauchi State Muslim Coalition on COVID-19. Ga bayanin irin abubuwan da aka sa a ciki mai matawa sarki. akwai shinkafa, garin masara, wake, gero, taliya, man girki wanda za mu miƙa mu gidaje kamar 1,500.
Waɗanda suka amfana daga tsarin ba da kayan abincin sun yi ba da tallafin da suka samu.
Sunana Esther Simon, kana nuna godiya sosai.
Sunana Babu Ladi, ana gode wa Allah, ana gode wa Allah. Ya salamu, Ubangiji Allah isaka da alheri. Ke zuwa kuwa, su Allah zai musu da alheri, kasu ya maganta ‘yan shawarar shi.
A dai gefen kuma tsohon kakakin da zai sauke da ta tarayya, Right Honorable Yakubu Dogara, ya miƙa abincin tallafi, Honorable Muhammad Aminu Tukur, shi ne wakilci Mr. Yakubu Dogara.
Wannan kaya wadda mai girma Right Honorable Yakubu Dogara ya kawo don a raba wa al'ummar musulmai da Kirista saboda tallafawa wajen azumi da kuma halin da ake ciki na COVID-19.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To, zai da Abdulwahab da wannan rahoton. Kar a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Bayan da shirin ciki da gaskiya gabatar da shirye-shirye kan halin kaka na kai da tsaffin ƴan sandan Najeriya kan tsinci kansu ciki bayan sun yi ritaya saboda rashin kulawa da ake basu wajen biyan su haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata. To sai gashi su ma jami'an ƴan sandan da ke kan aiki sun kama na korafin su na rashin biyan su kan lokaci da samar musu da kayan aikin da za su kare al'ummar ƙasa. Musamman waɗanda aka aika can arewa maso gabashin Najeriya don yaƙi da Boko Haram. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sartil Hashin Gumel. Rashin kyautatawa jami'an tsaro kamar su 'yan sanda dai ana kallonsa a matsayin wani dalilin da ke kawo koma baya da ake fuskanta a aikinsu. Lamarin da kan haifar da rashin tsaro, cin hanci da rashawa da dai sauran matsaloli. A daidai lokacin da wannan fili ke duba ƙorafe-ƙorafen tsaffin 'yan sandan da suka sadaukar da rayukansu wajen bautawa ƙasa ta fuskar haƙoƙinsu da kundin tsarin mulki ya ba su. Sai gashi wasu jami'an 'yan sandan da yanzu haka suke kan aiki su ma sun kira wannan fili domin bayyana irin halin da suke ciki da ya hada da rashin biyan su albashi ko allowance akan lokaci tare da rashin kulawar da ake nuna musu wajen barin su rinka sayan kayan sarki da suke sakawa domin aikin. Wani jami'in dan sanda da ya nemi a saka sunansa wanda yanzu haka yace an aika shi jihar Yobe domin yaki da Boko Haram ya kira wannan fili domin bayyana mana irin halin da yanzu a zahiri suka tsinci kansu ciki.
Assalamu alaikum ranka da
yawa jami yan sanda da ba a sanin sunansa.
Ke ya yi za
lafiya lau na ga sakonku kan halin da kace kuke ciki na damuwa wannan aikin.
Wallahi na ransa magana Allah ranka da gaskiya muna cikin takaici sosai.
Ko za ka bayyana mana abu ɗaya ko biyu da ya sa kake kuna cikin takaici?
Abu na farko mun zo nan domin mu kare rayukan mutane da dukiyar mutane kuma rayukanmu yana cikin hatsari wanda kuma gwamnati ba ta kula da mu ta wurin ciyarwa da kuma wurin allowance namu. Yanzu muna watan mu na hudu wanda kuma ba biyan mu ba ciyar da mu, ya sa kenan muna cikin takashi.
Yanzu kana wani yanki ne na Najeriya?
Ina cikin Yobe.
Yankin da ake fama lokacin da rikicin 'yan Boko Haram kenan?
Haka yi ranka da zai. A gaskiya muna cikin takashi domin muna nan domin mun kare rayukan mutane da kuma dukiyar mutane, mun baro iyalanmu da yaranmu da nisa domin mun sadakar da rayukanmu domin mu zo neman bauta Najeriya, mu kare kasarmu daga cikin kowane irin kunshi. Sai ya kasance da cewa kula ba a yi mana sosai domin rashin biya allowances da kuma rashin ciyar da mutane domin su samu karfi su tabbatar da zaman lafiya a kasar Najeriya
ko kuwa kasar Yobe da Maiduguri da Adamawa, amma har wa yanzu muna watan mu na hudu wanda ba a taba biyan mu allowance namu daga watan daya har zuwa wannan watan na hudu ba. So shine muna so a kai hukan mu ga shugabannin mu da kuma shi shugaban kasa da aji tausayi mu ma a ba mu karfi domin mu yawatar da aikin da ya kamata mu yi. Muna kuka domin ku masu karantar da jaridu da kuma daukan labarai domin labari ya kai ga kunuwar su shugabannin mu da kuma waɗanda ya kamata su ji tausayin mu domin rayukan da muke karewa da kuma yadda muka sadakar da rayukan mu domin mu kare kasar mu daga cikin kunshi. To yanzu daga wannan watan daya har zuwa watan hudu da muke ciki ba biya mu ba. To san da cewa akwai mutane a kasar nan da suke bautawa kasar nan biyu haƙi da gaskiya, muna cikin takashi sosai.
Yaya wannan allowance din naku yake, nawa yake biyan ku ne?
Allowance namu din ana biya ne bisa ga girma, kamar abin da ya kama daga karamin ran zuwa sajen ana biyan su 30,000, insecto kuma ana biyan su 45,000 allowance kenan, wanda kuma ba a bamu abinci a ciki ne za ka
ci abinci. Allowance dai ko albashi ne?
Allowance ne na operation, ba albashi ba.
Dama sai an ba ku ne kuke iya sayan abinci ku rayu a wannan yankin kenan yadda ya kamata?
Labarin rayuwar mu a nan wurin takashin da muke ciki domin na daya idan ba a bamu salari ba, in ko an biya mu salari da shi muke amfani da shi mu sallame iyalanmu da shi, mu biya school fees da shi, mu sake shi a ciki. Wannan allowance na operation din shine ya kamata za a dinga biya mu domin mu sayi abinci da shi, domin kuma mu biya bukata ta wurin shanmu, ta wurin lafiyar mu. A cikin lafiya ma ko da kai rashin lafiya ba za a dauki mataki a kai ka wani asibiti ko ko ai maka magani ba. To a ciki ne muke samu wani abu mu biya bukata ta wurin rashin lafiya da kuma wurin ciyarwa. To idan ba biya mu salari ba, haka za mu dinga lallabawa har lokacin da salari zai zo, mu biya school fees, mu biya kudin gida a ciki. To duka komai dai a cikin salari ne, amma allowance kam tun daga watan daya har zuwa wannan watan ba a biya mu ko naira ba.
To ba mu labarin ya aikin ku yake kasancewa a yankin tare da sauran jami'an tsaro musamman masu sojoji?
A cikin operation din kashi-kashi ne, akwai special task force wanda sauran suna haɗu da sojoji, sauran kuma operation lafiya dole ne, sauran kuma suna karkashin defense, suna karkashin sojoji a defense. So su kuma a zahirin gaskiya ana biyan su su JTF da su NCF. To mun da muke a under operation lafiya dole mu ba a biyan mu, sauran kuma ana biyan su. So kamar mobar zalla da yan sandan da suke nan wurin, wanda suka taho daga wurare daban-daban, wanda ya kamata a biya su allowance nasu na kowane wata, shine muke magana a kai.
Ya za ka bayyana mana yadda wannan yaƙi da ta'addanci yake, yana yin nasara ne ko kuma baya tafiya yadda ya kamata?
Ana nasara a kai, domin abun da ya faru a kwanan baya yanzu muna gani da cewa ana kan ci nasara a kai, saboda akwai kwanciyar hankali a dan lokacin kaɗan. A kwanan baya kam abun ya yi muni sosai, amma a cikin wannan lokacin gaskiya jami'an tsaro suna cima buri abinda gwamnati suke bukata a daidai gwalgwadon karfinsu.
Abinda ya sa wannan fitina ta 'yan ta'adda ta kasa karewa a yadda wasu suke zargi shine kudin da gwamnati take turawa na aikin tsaro, wanda kuma idan aka gama wannan fadan to kudin za a daina turawa. Me za ka ce kan masu wannan tunanin?
Kudaden da gwamnati suke turawa gaskiya a ganina gaskiya ba a amfani da shi ta hanyar da ta dace, domin gwamnati idan sun tura kudi ba su bin sawu, su san da cewa ana biyan bukatu security ko kuwa security ana bossing morale nasu ko kuwa ba yi, domin wani lokaci kudaden yakan shiga a hannu waɗanda ba su da tunani da kuma fatan zaman lafiya a ƙasar nan. Ina so da gwamnati in ta so ta tabbatar da zaman lafiyan din abinda suke turawan ana amfani da shi ta hanyar da ya dace, ko kuwa wani ne yakan dauki kudin ya yi amfanin kansa da shi, ko kuwa ana biyan bukata na security ko kuwa ba yi, a bossu moral nasu ko kuwa yi musu, ko a basu makamai wanda ya dace ko kuwa ba a basu ba. So idan an bayar dai sai kawai a yi shiru kowa dai yayi abin da ya ga dama a cikin rayuwarsa.
Kaddara babban sufetin ƴan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya ji wannan hira, me kake so wani sako zaka faɗa masa?
Ya kamata a boss moral na security a biya musu bukatunsu, a yi musu komai kamar yadda nake gaya maka. Uniform da kaina tun da na shiga aikin ɗan sanda na manta lokacin da an bani uniform da takalmi, sai dai ko in cire kudina. Sai ka gani idan ka lura za ka ga uniform na police yanzu ya zama to barkate, domin kowa ya ga yadin da ya mishi ko kuwa ya ga kayan da ya mishi zai iya saya. Za ka ga mobile za su saya mutum goma, za ka ga uniform daban-daban a jikinsu, za ka ga takalmi daban, za ka ga hulansu daban, domin kowa yana saya da kudi. Za ka ga wani zai fita da bindigan sama, bindigan ya yi baya aiki sosai, ko kuwa altashin sama guda 20 ne, ko kuwa wani altashin ma kwaya na fitar da wutan ya loshe baya iya tafiya a lokacin da ya kamata. Ina roƙon gwamnati da su ɗauki matakai, su ɗauki matakai a kan jami'in tsaro.
To Allah ya kyauta, idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya, ni Sarfil Hashim Gubel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Amina Suleiman Turaki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatu rafi'a idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الله العظيم.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Ibrahim, Korea ta Kudu ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar a sake samun barkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. Haka kuma alƙalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi 14.7 cikin ɗari. Amma manyan jami'an fadar White House sun yi hasashen cewa zai iya kaiwa kashi 25 cikin ɗari kafin tattalin arzikin ƙasar, wanda ya fi kowane ƙarfi a duniya, ya farfaɗo. Sai kuma Turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan mai da martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar na Libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke Tripoli ko kuma wasu wurare.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Haliza Kiyadi da ta taya ni gabatar da shirin,
da Ciwa Hero Dodone da ya haɗa mana sautin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.
Bonjour au micro.